Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 15 ga watan Agusta. 22 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa ba mu kanin labarai.
Jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar ƴan Shi'a ya kai 7. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 akan wata babbar hanya a jihar Imo. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayen soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa.
Tukanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin Musulunci a jihar Yobe ya tada hankalin fararen hula, inda masana tsaro ke cewa hakan zai iya shafar yaki da ta'addanci.
Wannan babban abin takeici muka ji mummunan labari wanda ba ya da daɗin ji. An waye gari daga cikin sojojin Najeriya samu su yi ta'addanci irin wannan? Wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar Yobe. Kuma magana da ake cewa idan sojojin Najeriya ta naɗa kwamitin za ta bincika wannan abu, to wannan abu ne wanda za mu sa ido mu gani, don abu ne wanda an daɗe ana yin irin wannan.
Za kuma ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da 50,000 ne suka isa jamhuriyar Nijar daga kasashen Mali, Najeriya da Burkina Faso. Sannan kuma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an muni lafiya da cikakkun labaran duniya. Jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar 'yan Shi'a ya kai 7, yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin. Zaftarewar ƙasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin Karbala a ranar Asabar. Jami'ai sun ƙara da cewa waɗanda suka mutu sun haɗa da mata 4, maza 2 da yaro 1. Masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane 6 daga wurin. Jami'an tsaron farar hula sun ɗora alhakin zaftarewar ƙasar kan tsananin zafi a yankin. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 akan wata babbar hanya a jihar Imo mai arzikin man fetur a Najeriya da ke kudu maso gabashin ƙasar. Matan su 4 suna kan hanyar su ta zuwa coci ne domin halartar taron ibada. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta The Sisters of Jesus the Savior, ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar Lahadi a yankin Okigwe Umulolo. Sanarwar ta ce muna roƙon a yi addu'a mai ƙarfi domin a sako su cikin gaggawa da ƙoshin lafiya. A arewa maso yammacin Najeriya, sojojin Najeriya sun fara wani farmaki ta sama domin kawar da kungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke da alhakin yin garkuwa da 'yan ƙasar daga ƙauyuka da kuma garuruwan yankin. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayen soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayen na Amurka da Koriya ta Kudu, wanda zai ɗauki tsawon makonni 2, zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga, wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban, ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu.
Nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana ƙarashin labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin Musulunci a jihar Yobe ya tada hankalin fararen hula, yayin da masana tsaro ke cewa hakan zai iya haifar da yaƙi. da ta'addanci zai iya shafar yaki da ta'addanci. Daga Abuja, wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hedikwatar shiya ta biyu ta rundunar sojojin Najeriya da ke yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabas ta ce ta kafa wani kwamitin bincike don binciko zargin kisan gilla da wani sojan da ke aiki a bataliya ta 241 ya yi wa wani babban malamin addinin musulunci a jihar Yobe. Rahotanni sun nuna cewar malamin mai dimbin magoya baya a Sheikh Gwani Aisami ya rige wa wani soja ne mai suna Lance Corporal John hanya a cikin motarsa daga garin Unguru, inda bayan sun fito wajen gari wannan soja tare da taimakon wani abokin aikinsa mai suna Gabriel suka yi wa wannan malami kisan gilla kuma suke kokarin sace masa mota. Rundunar 'yan sandan jihar Yobe dai ta tabbatar da cewar ta cafke waɗannan sojoji guda biyu kuma tuni ta kaddamar da bincike. Mai magana da yawun shiya ta biyu ta sojojin Najeriya a jihar Yobe, Captain Kennedy Anyawu, a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce rundunar na miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa, ɗalibai da iyalan wannan babban malami, inda ya tabbatar da cewar kisan babban abin bakin ciki ne, kuma ya ce bayan an kammala bincike to lalle waɗannan sojoji za su yaba wa ayazaki. Tuni kuma ƙungiyoyin fararen hula a jihar Yobe suka ce su ma suna ji, suna kallo, suna kuma sauraro. Kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya reshen jihar Yobe Malam Zakaria Adamu ke mun ƙarin bayani.
Wannan babban abin takeici muka ji mummunan labari wanda bai da daɗin ji. An waye gari daga cikin sojojin Najeriya samu shi ta'addanci irin wannan. Wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar Yobe. Kuma magana da ake cewa dan sojojin Najeriya ta nada committee za ta bincika wannan abu. To wannan abu ne wanda zamu sa ido mu gani, dan abu ne wanda an dade ana yin irin wannan. Babban abin zaka ji cewa an nada committee kawai. An ba zaka ji me akai ba baban wannan nada committee da akai. Saboda haka wannan abu ne wanda zamu bi diddigi akan wannan insha Allah, wanda in ta kama har kotun duniya akan wannan zamu bi in Allah ya yarda. A waye gari a ce mun san mutane a ce wai su ne suke hallaka mutane.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce kisan irin wannan babban malami fa a irin wannan lokaci kuma na iya maida hannun agogo baya, musamman a irin goyon baya da haɗin kai da sojojin ke bukata daga mutanen gari.
Makoma da kuma yadda ita rundunar sojojin Najeriya da ita kanta gwamnati ta fito ma al'amarin zai iya shafar sakamakon yakin da take da ta'addanci. Duk inda ake ta'addanci in za a yi nasara sai an shawo kan jama'a wayanda ke zaune a wurin sun goye bayan matakin da ake dauka. To wannan al'amari da ya faru zai iya shafar irin goyon bayan da jama'a suke bara kan manta cewa kusan musulmi aka fi yawa a Yobe, kuma wannan malami ne wanda ana sansa kuma yana da martaba sosai a jihar. Yadda gwamnati ta fito ma al'amarin nan ta nuna cewa fa ba wai wani makashi-kashiya bane, ga an yi azariya an kashe malami, ba abin da ya biyo baya haka. An yi a Kano an kashe malami, ba abin da ya biyo baya. Ba shakka yana shafar goyon bayan da jama'a ke baya ma ita gwamnati, duk da yake wanda na ambata din na zariya da Kano ba jami'an tsaro bane suka yi, wannan jami'in tsaro ne. To wani dalili ya sa shi yi?
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Hassan Maina Kaina, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi kan yiwuwar Russia ta dau wasu matakai a daidai lokacin da Ukraine ke shirin bikin zagayewar ranar 'yanci kai a Laraba. Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron game da dukkan barazanar da Rasha ke yi, kuma an aike da irin waɗannan sakonni ga Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ya ce an sanar da dukkan abokan hulɗar Ukraine game da abin da 'yan ta'adda za su iya shiryawa a wannan makon. Shugaban na Ukraine ya ce wani mataki guda na Russia za ta iya ɗauka shi ne na gudanar da shari'a kan wasu sojojin Ukraine da aka kama a lokacin da suka kai wa birnin Mariupol na Ukraine hari. Zelensky ya ce idan wannan fitinar shari'ar ta nuna isa za ta ci gaba, wannan zai zama layin da muddin aka ƙetare to babu sauran tattaunawa nan gaba. Kwanan nan Qatar ta kama akalla ma'aikata 'yan kasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zanga saboda sun shafe tsawon watanni ba tare da biyan su albashi ba, tare da korar wasu daga cikinsu. Kamar yadda wata ƙungiya mai fafutuka ta ce, watanni uku kacal kafin Qatar ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2022. Matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar Qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga kasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukanta gabanin gasar.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da 50,000 ne suka isa jamhuriyar Nijar a tsakanin watan Janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a kasashen Mali, Najeriya da Burkina Faso. Ga Hamid Mahmud, wakilin muryar Amurka da ke birnin Agadez da rahoton.
Sabbin 'yan gudun hijira fiye da 50,000 ne wa'anda 15,500 'yan tarayyar Najeriya ne suka isa a Nijar tsakanin watan Janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a kasashen Najeriya da Mali da Burkina Faso. Karin sabbin 'yan gudun hijirar 50,000 ya sai jimillar adadin wa'anda tashe-tashen hankula suka raba da mahallansu, wa'anda kuma a yanzu ke sa mafaka a Nijar kaiwa kusan 400,000. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira a Nijar ta bayyana fargabar cewa za a samun kwararar mutane akai-akai zuwa Nijar muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a kasashen da ke kewaye da kasar. Hukumar ta ce sabbin 'yan gudun hijirar da suka fito daga kasar Najeriya na tserewa har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewacin kasar, yayin da a Mali 'yan gudun hijirar na tserewa faɗin da ake yi tsakanin kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahara. 'Yan gudun hijirar Burkina Faso na tserewa karuwar matsalar rashin tsaro. Jihar Agadez mai karbar dubban 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashen Afirka. To, sai dai cikin dubban 'yan gudun hijirar da ke rayuwa a sansanin da ke Agadez, gwamnatin kasar ta baiwa wasu daga cikin su cikakkun takardun ba su damar zamnawa a kasar cikin 'yanci da walwala. Inji Yakubu Sukiraju, shugaban ma'aikatar da ke kula da 'yan gudun hijira da bakin haure a Agadez.
'Yan gudun hijira 660 su da ya gwamnatin Niger ya yi aiki bisa dosiyan su, kuma ya ba su abin da ake kira status matsayi na refugee. Kenan kashi 55 yanzu 544 su ne suna jira. Ina ji yawancin su ma mata ne da yara a Nigeria da suna reunion namu na tare da masu tallafa ma gwamnati OEM da HCR da sauransu mun tantamna bisa. Abu ne da bamu manke shi ba, me wani tallafi za su yi kama wayannan mutane.
Kungiyoyin farar fulla da wakilan al'umma sun nuna rashin yardar su akan yadda 'yan gudun hijirar ke shiga Nijar ba tare da an gudanar da wani sahihin bincike ba. Amumin Agali, shugaban gamayyar kungiyoyi a Agadez.
Abinda muke kallo bisa wannan karba da Nijar take ma wanda ake kima demander d'asile, ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane a bincika a san waɗannan mutane daga ina suka taho, kuma me ya turo su nan, kuma ina za su, kuma kaka suke halayen su suke. Tunda mun gani wanda aka karba nan an zaunar da su da suka ji dadin zama, suka koshi suka fara wasu taba inda bai kamata ba, har suka fara wani kone-kone suna kone wurare har ma lokaci har wani zanga-zanga suke cikin gari suna tada ma 'yan gari a hankali. To, irin waɗannan halaye ne ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane a san su wane ne, tana wa wani criminal ne, wani dan ta'adda ne zai zo ya shigo wurin irin waɗannan mutane ya zo kuma a karbe shi, kuma daga baya ya fara bullo kai da wata hanyoyi da wanda yake basu da kyau.
To, sai dai duba da yadda 'yan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune a Nijar ya sanya kungiyoyin nuna damuwar su game da yadda 'yan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune ba tare da an mai da su gari ruwan su ba. Amumuna Agali,
irin waɗannan mutane ko da yake akwai rajijiyar da Nijar ta yi tsakanin kasashen duniya na kula da irin waɗannan mutane, mu muna ganin sabar dadewa ya kamata in sun zo a bincika a san wanda yake za a maida shi ko za a wutar da shi wani wuri, amma a bar barin su su zamna haka nan su yi shekaru suna zamne haka nan ba a san irin zaman da suke ba.
Garuruwan Tawa da Talabiri da ke kan yankin da ya haɗa iyakokin Burkina Faso da Mali da ita kanta ƙasar Nijar na fuskantar munanan hare-haren mayaka masu alaka da kungiyoyin Al-Qaeda da ISIS wadda ita ma ke da ƙarfi a Mali da Burkina Faso. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To, madalla, a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To, Nwoko Onwuka, wata mai ɗinkin kayan ƙawa ne a Abuja, babban birnin Najeriya, wacce take koyawa mata da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu sana'ar ɗinki domin dogara da kansu. A halin yanzu dai, matan har tabarmar zamani wato kafet suke haɗawa. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Alhassan Bala da cikakken rahoton.
Wasu 'yan gudun hijira kenan ke kokarin hada tabarmar zamani wato carpet da ragowar dunkuna da wasu sumokara. Anan banda wannan suna yin abubuwan saka da hannu daban-daban ta hanyar amfani da wannan kayayyakin saka na gargajiya da za a iya cewa na kamanceceniya da na zamani. Cikin abubuwan da suka yi da tsummokara har da manyan filo, abubuwan wasan yara na zamani da kuma wurin zama. Nwanko Nwuka ita ce mai wannan guri da ake saka abubuwa. Ta bayyana cewa ta koya 'yan gudun hijirar ne saboda kasancewarsu ba su da aikin yi ga kuma talauci.
Last year, I was actually looking to work with people.
Lokacin da na fara wannan aiki, na nemi mutane marasa galihu sai aka kai ni sansani 'yan gudun hijira na Kucigoro. Kuma mata akalla 10 suka nuna sha'awa, na koya musu wannan aiki. Bayan sun iya sai na ga ya dace kawai na dauke su aiki na dinga biyan su.
A lokuta da dama dai kungiyoyi da masu hannu da shuni na kai agaji zuwa sansanoni 'yan gudun hijira a Abuja. Waɗannan mata 'yan gudun hijira da ke saka sun ce tun bayan fara wannan sana'a sun samu damar kula da iyalansu ba tare da shiga cikin wani tashin hankali ba.
Da muka fara wannan aikin ba ma rasa aikin ne su waje su bi shi su safi ko ba muna kamake kanmu da wannan aikin nan muna cewa a gaban gobe da kuma da safi.
Mun kan muna godewa Allah na da yadda ya saka mu da mun fita muna tafiya mun je cikin wurin dawo. Muna zama ba mu da aiki ne ko wacce da ta yaka ba mu ba mu da aiki ne ba mu da sana'a sai dai fa ma haka sai dai mu yi. Wata rana za mu je mu kai ita ce mu sai kai ne in mu yi ita ce ba za mu dawo mu sai.
Kuma mun wai da su sai su tallafe mu wannan ko irin yaran da za su yi karatu na nan gaba muna so mutane kuma su tallafe mu sosai kara mata hannu kuma da ce ya abin da take ba.
Yan gudun hijira a Abuja na shan fama da tsangwama daga hukumomi duk da cewa da dama daga cikinsu ba su da aikin yi da za su ciyar da iyalansu. Alhassan Bala daga Abuja, Nigeria.
A gaida Alhassan Bala da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17, karfe 4 kenan da yamma a Nigeria da minti 17 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3:17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kanji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku jama'a kiran mu nake bisa daje.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Malam Usman Bala Kofar Kudu, wani dan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a kasar Malaysia, inda kuma yake ba mu bayani game da bambancin ilimi a Najeriya da kuma kasar ta Malaysia. Kafin kuma lokaci ya halin nasa, za mu lura a wannan shiri namu da fatan za a yi sauraro lafiya.
Tsari ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku.
To, na tambayi Malam Usman Bala Kofar Kudu ko ya zai hada zaɗen karatu a ƙasar Malaysia da kuma Najeriya inda ya fito.
A gaskiya ba za ka hada kuɗin arahar ilimi a Najeriya da Malaysia ba. Najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba. Yanzu misali, a duk semester a ce za ka biya aƙalla 4,000 ko 5,000 ringgit. Aƙalla kana maganar $1,000 a duk semester, so ko $1,000+. $1,500 this semester. So a shekara kaga kusan $2,000. So $2,000 fa kana magana $600. so kana maganar a shekara za ka biya 1.2, so a gaskiya ba za ka hada ba na farko kenan. Na biyu kuma za ka ga cewar su irin wayannan abubuwan a gurin su sauki ne, mu ko an ka buga lissafi da kudin mu na Najeriya sai ka ga tsada ne. Na biyu kuma za ka ga cewar su akwai hanyar samun kudin kuma suna samu, shi yasa ba sa jin tsadar. Mu ko ko yana da araha babu hanyar samun kudin, talaka yana kokarin abinda zai ci ko ya ci da iyalinsa, sai ka ga 50,000 da ake biya a conventional university ko 60,000 ko a tumosu ma ka ce 100,000, sai ka ga ta gagare shi biya ɗansa guda ɗaya tak ya biya. Kuma su ka gani nan kuwa suna da hanyoyi, kuma akwai scholarship kamar inda na gaya ma kusan 'ya'yan garin ma karatu, za ka ga su suna karatu kusan kyauta. In ka je university kana son kai wani abu, akwai kamar loan ko wani abu da za a baka kai karatu. In ka gama kana aiki a hankali ana cire, gaskiya akwai bambanci sosai, ba za ma ka hada ba.
To Malam Usman Bala, kai ne ka dauki nauyin kanka zuwa kasar Malaysia ko ko gwamnatin tarayya?
To na farko gaskiya gwamnati ta turo ni wannan karatu a karkashin Chet Fund, aka turo ni fellowship, na zo ne PhD. Kuma gaskiya a nan bangaren gaskiya gwamnatin tarayya ko in ce gwamnatin Najeriya tana kokari, dan akwai dalibai wanda gwamnati take tura karatu a duniya, suna nan sun fita neman ilimi gaskiya, tsakanin masters da PhD da special areas iri-iri na research. Kuma zaka ga cewar ko a Malaysia wanda Najeriya ta turo, gaskiya muna da yawa, don ko makarantar mu mun kusan 500 wanda an kaware wanda suka zuwan kansu da wanda PTDF ta turo, kuma PTDF ma government sponsor ne, zaka ga ba su kai 10% ba, amma duk shauran zaka ga Chet Fund ta turo. Kuma yanda maganar Najeriya gaskiya za ta kamo irin su Malaysia, to lokaci ne amma aikin babba ne. Na farko dai kamar inda na ji wani malami na professor Bugaji yake magana cewar tsari na farko da za a yi shine duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya maida ɗansa public school, duk wani mai rike da mukamin gwamnati ko manyan 'yan siyasa kowa ya koma da 'ya'yansa public school. To idan aka yi haka public school za ta gyaru, in ta gyaru ilimi zai gyaru, kuma in ilimi ya gyaru to gaskiya za mu yi tafiya mai nisa gaskiya. Kuma su kamar nan zaka ga kowa a ƴaƴansa public school suke yi, mostly wanda suke rike da makaman gwamnati ko suke aikin gwamnati. To wannan ne wannan na farko. Na biyu, gwamnati ta tsaya a kawo ƙarshen magana asu da gwamnatin nan, saboda kowane ciwo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da maganinsa. Saboda haka magana asun nan definitely akwai yadda za a yi a gama. To mu fatan mu in aka gama wannan maganganun na asu zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya ba karami ba. Sannan na ukun su a tabbatar cewar tsarin ilimi gaba ɗayansa an yi masa garan bawul. An ɗauko shi tun daga grassroots, wato tun daga primary school, a yi masa garan bawul. Kamar inda na ji government tana so ta yi reform na tertiary institutions, to wannan tsari idan an bi shi from the grassroots to gaskiya za a samu canji sosai akan ilimi, kuma tafiya ce mai nisa gaskiya. Sannan facilities na ilimi su tabbata abin da ake magana facilities shine conducive environment, networking da internet accessibility, world libraries a ce yara suna iya shiga libraries a duniya, suna iya research da shauransu. Sannan su samu suna competing suma da wasu kasashe, kuma shiga ana publications journals wanda suke standard scopus index journals. Waɗannan abubuwa idan suka abunnan, to insha Allah zamu taso insha Allah, lokaci ne.
To a ƙarshe, wani shawara gare ka ɗalibai game da hanyoyin inganta ilimi, ko kuma yanda idan wanda zai zo Malaysia yake so ya zo, ta wani hanya zai bi?
Ni shawarar da zan ba 'yan Najeriya shine su yi ƙoƙari, su abun da ake kira exploration, education, su duba su gani akwai opportunities da yawa a Malaysia na karatu, akwai scholarship da yawa, kar su zauna suna abun nan suna jiran sponsorship tukunna daga Najeriya. Amma na kira da ɗalibai a 'yan Najeriya su yi ƙoƙari da Allah su dinga sacin damammaki na scholarship, suna nan barkatai. zai ba su dama su fito waje su yi karatu, amma in sun samu sun yi su koma su taimaka a ƙasarsu Najeriya don mu haɗu mu gina ƙasarmu.
Ga gaida Usman Bala Kofar Kudu. To masu sauraro, a madadin tokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarnin shirin, naku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba.
To a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Babangida IDD Giyawa. Yace ina son ku bani dama domin na ƙara kira ga ƴan uwana matasan Najeriya da mu sani lokaci ya kamata mu cire kwaɗayin abun duniya. Muna jefa rayuwarmu cikin haɗari. Rungumar sana'a ita ce mafita a gare mu, ba shaye-shaye ba ko sace-sace. Allah ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya. Amin. Sakon Aisha matar Usaini Angwace daga jihar Yobe. Tace maganar gaskiya ci gaba da jan zare da gwamnatin Najeriya take yi tare da malaman jami'o'in Najeriya. Wannan san ba daidai bane, kuma ya nuna mana cewa ba ruwan su da harkokin ilimin ƴaƴanmu tunda yaran su suna ƙasashen waje suna karatun su a cikin kwanciyar hankali. Amma ba komai, Allah yana tare da mu. Sakon Baffa Haruna Bajoga da Nazira Abubakar Sabo Gusau suka ce muna kira ga ƴan uwanmu matasa ma'abota rubuce-rubuce a shafukan sadarwa na zamani cewa ya kamata mu dinga yin hattara wajen rubuta abin da bamu san sahihancinsa ba, domin sau da dama wasu sukan kirkiri ƙarya su yada a duniya wanda kafin wasu awanni sakon zai mamaye duniya tare da jawo cece-kuce a cikin al'umma. Don haka irin haka bai da ciba. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace hakika idan har gwamnatin Najeriya ba za ta biya wa kungiyar ASU bukatunta ba, to ya kamata attajiran kasar tamu su shigo ciki, tunda dai bukata na kuɗi ne, domin zaman gida da dalibai ke yi suna kashe wando da zani, ya isa haka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi. Suka ce kaddamar da wani shirin kare lafiyar uwa da jarirai wanda ya hada da samar da abinci mai gina jiki da gwamnatin jihar Kano ke shirin yi abu ne mai kyau. Da fatan wasu daga cikin jihohin Najeriya za su yi koyi da gwamnatin jihar Kano. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
An gaishe ki Zara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau Litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar ɗin Shi'a ya kai 7, yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin. Zaftarewar kasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin Karbala a ranar Asabar. Jami'ai sun kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da mata 4, maza 2 da kuma yaro 1. Masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane 6 daga wurin. Wata majami'a ta bayyana a yau Litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar Katolika guda 4 a kan wata babbar hanya a jihar Imo mai arzikin man fetur a Najeriya da ke kudu maso gabashin ƙasar. Matan su 4 suna kan hanyarsu ta zuwa coci ne don halartar taron ibada. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar The Sisters of Jesus the Savior, ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar Lahadi a yankin Okigwe Umulolo.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta tayani gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa, domin shirinmu na yau da gobe na tafi.